الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مولى سيدي سادوا ونما سلاجنا لك محمد الجميع أنا جهر برماء غريم يجبني أولنا yammacin ranar Alhamis 26 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1129, wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 9 shekarar miladiyya 2008, a inda muke cikin tafsirin surat Al-Hujurat. Kafin mu je ga ayoyin da za mu karanta a yau, za mu ansa tambayoyi kamar yadda muka saba. Akwai wani bayan Allah da yi tambaya daga Agadas, ya ce kuma yana so an sa masa a wannan majalisi na tafsiri, saboda suna sauraron tafsirin kamar yadda kuke sauraron shi kullum. Ya yi tambaya ne a kan wanda ya manta ya ci ko ya sha, yana azumi, yaya hukuncin azuminsa? Dan ya ji wani malami ya ce sai ya rama. To, a hakikanin gaskiya wanda ya manta ya ci ko ya sha, yana azumi, Allah ne ya ciyar da shi ya sha ya kashi. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi da ya tabbata da gare shi, kuma malamai suka inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya fi ramadan fa akala aw shariba فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وإنما يمنتا يلا أزمي يشكو يشاء منذ صلى الله عليه وسلم يشكو يقال شيء أزم إنسان فليتم صومه يقال شيء أزم إنسان فإنما أطعمه الله وسقى وبين جيش شيء يشيء 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 يشيء. Wata ruwaya a cikin sunan Dara Kudni da isnadi kyakkyawa da shi kansa Dara Kudni ya inganta shi, yana cewa wala qada'a, babu ramuwa a kansa. Saboda wannan nassi ne sahihi sahihi a cikin matsala, dama matsalar da babu nassi sahihi ko kuma nassin ya zama ba sahihi ba, wato ba karara ba, wannan shi ake samun taikawo a cikinta. Amma dukkan matsalar da nassi ya inganta kuma ya zama sarihi ne a cikin matsalar, ba ya da wani shubuha, ba ya da wani abin da zai yi wahalar fahimta, to kaga wannan matsalar ba ta da wuyar fahimta kenan. A mazhabar Malikiya ana cewa zai rama, dogaro da cewa ba a ce da cewa bai zaɓa zai rama ba a wata ruwaya, cewa aka yi Allah ya ce da shi ya sha da shi, amma ba a ce ba zai rama. Dogaro da wannan yasa suka ce an ɗauke masa laifi ne, amma kuma ba a ɗauke masa ramuwa ba. Amma ruwaya da ta zo cikin Dara Kudni, sunan Dara Kudni, kuma da kyakkyawan isnadi da ta ce fa la qada'a alayhi, kaga ta ɗauke wannan shubuha ta cewa ba a ce ba zai rama ba, ta ce babu ramuwa a kansa. Kuma ko da wannan ruwaya ba ta zo ba ta fa la qada'a alayhi, tunda har Annabi yake falyutimma sawmahu ya ce ya kare shi azumin sa, kaga ya ce ya kare shi kuma mai azumin sa, shi azumin sa yana da azumin sa ba na sai ce ya kare bakin sa, amma sai ka ce ya kare shi azumin sa, kamar yadda Allah ce summa atimma siyama ila al-layl. Don haka wannan nassi shi kansa ko da babu ƙarin fa la qada'a alayhi yana nuna azumin sa yana. Saboda haka al'asulu shi ne don abin da mutum ya yi mantuwa a cikinsa, ya ci ko ya sha, ba a yi mantuwa a cikinsa, ba a kama shi da wannan. Mutumin da zai manta sallah yake yi magana ko ya yi bisa uskuri bai sani ba, wannan ba a cewa ya sake sallarsa, duk da cewa da a ce da gangan yayi sallarsa tana nan sallarsa ba ta nan da a ce mutum zai yi magana da wani su yi hira ko ya tambaye shi ko ya ba shi ansa cikin sallah na gangan sallarsa babu ita amma in yi bisa kuskure bisa jahilci bisa rashin sani ba a cewa sallarsa ta bata sai ya sake ta hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami wanda ya yi magana a cikin sallah manzo Allah bai ce tashi ya saka sallarsa wanda gwanda yana nuna cewa sallarsa da a ce ba ta yi gaza manzo Allah ce kuma ta sake sallah kamar hadisin Musi a salati ne lokacin da ya sallah ba daidai ba da ya jawo wa annabi sallama annabi bai ce masa ya ce fa salli fa innaka lam tusalli je ka kuma sake sallah ba kai sallah ba amma hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami saboda da jahilci sai annabi bai ce shi je ka sake sallah to haka nan wanda zai manta ya ce sha to Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi babu ramuwa a kansa kuma cewa Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi ya nuna kenan wato ba daidai yake da cin wanda zai ci da gangan ba ko wanda zai ci yana sani ko wanda zai yi cin da sai ya yi ramuwa shi wannan wani ci wata ciyarwa ce ta musamman shi yasa Ubangiji ya dingina ta da ciyarwa ta Ubangiji kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni kaga wannan ciyarwa da shayarwa ba ta warware wa Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa lokacin da yake misali sahabban sa suka ce za su yi su ma irin azumin sa mazarce din nan Annabi ya ce a kuku dan ni ba kamar ku nake ba inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ba kamar ku nake ba ina kwana Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni shi wannan ciyarwa da shayarwa tana warwarewa Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa saboda wata ciyarwa ce ta musamman to haka nan fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu dalika bi yut'imuni rabbi wa yasqini haka wannan ciyarwa da shayarwa ba wata za ta warware masa azumin shi wannan shine a kauli wanda yake babu yin jaya a cikin maganganu na malamai wannan kuma yace wata mace ce tana yin karuwanci kuma da aurenta amma mijinta bai sani ba ni kuma na sani ya halatta in faɗa mishi wato shi mijin na farko a jefa mutum da karuwanci ko mace da karuwanci ko zina babban abu yana buƙatar bin abin ƙiƙe da ƙiƙe da tabbatar da abin domin kana iya jimanta da abin da ba haka yake ba kana iya jimanta da shubha kuma ka zo ka shiga cikin tarabbi ka zo ka shiga tarabbi Ubangiji ya kama ka da wannan laifin a kama ka da laifin kazar in har kana ganin ta a gurin shubha ne gurin da kake ganin akwai shubha ko kana ganin ta da wasu mutanen da ka san cewa mutanen banza ne to yi kokari ka isar da nasiha akan wannan ba ka je hejar cewa tana karuwanci ba ka sanar da wanda duk kasan zai yi mata nasiha ko da mijin nata ne cewa matarka takan je wani guri wanda bai kamata a ganta a gurin ba ba wai sai ka ce tana karuwanci ba domin kiranta cewa tana karuwanci wannan wani abu ne yana da girma amma dai tana zuwa gurin da bai kamata a ce ta je ba ko na ganta da mutanen da bai kamata a ce an gan su tare da su ba ka yi kokari in baka sani ba ka sani don ka ja mata kunne ka kuma yi gargaɗe ta wannan ya zo aka ce ka ga ka san mata shi tana karuwanci wannan ba daidai ba ne wannan kuma yake kwanaki an yi batun shirikin nan da ake kira network marketing cewa bai halatta ba to shi kuwa ya riga ya karɓi kuɗaɗen jama'a to yanzu ya halatta kenan ya karɓo wasu kuɗinsu yana so ya ce ya waje ba ba wai ya halatta ba yana so ya ce ya waje ba ya karɓo wasu kuɗinsu ne ko kuma a tun da dai kuɗaɗen sun riga sun tafi sai ne ya biya su a aljihunsa babu shakka idan har ka riga ka karɓi kuɗaɗen mutane sun sanya gamsu da abin da ka faɗa musu kamar yadda kai ma wani ya gaya maka ka gamsu da wannan to idan ka ji ba daidai ba ne ka tuba shi ke ne ba a cewa sai ka biya waɗancan duk abin da ka karɓa don kai ma ba kai ka ci ba kai ma zuwa kai 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 don ka sayar musu kuma wannan kuɗin ka kai wa masu kayan masu wannan waɗancan su suka cinye don haka kai tuba za ka yi zuwa ga Allah kuma na san ba da za ka iya karɓo wannan kuɗin ya shiga ke ne magana cewa ka je su dawo maka da kuɗin da zai yi ba in har da za ka iya dawo musu da kuɗin su wanda yana da kyau kasancewa kuɗin mutum ya shiga wannan gurin za a cinye ba bisa gaskiya ba ka dawo masa da kuɗin su shi ke amma kuma na san zai ruya ne ka riga ka kai wannan kuɗin su ba ka to in ba za su dawo maka da shi ba a cewa kai kuma sai ka biya su domin dukkan abin kun yi shi ne ba bisa sani ba فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. wannan kuma yana tambaya ne akan cewa ya kamata a ce wato ya kamata a ce sunayen Allah guda 100 ba ɗaya shin ya kamata a ce a yi wa sunayen Allah guda 100 ba ɗaya waka to sunayen Allah dai ba gaskiya ba ne a ce 100 ba ɗaya sunayen Allah ba wanda ya san adadin su sai shi hadisin da ya zo ya lissafa sunaye 99 cewa su ne sunayen Allah hadisin bai inganta ba yana cikin sunan da Tirmidhi ko malamai sun ce bai inganta ba annabi ya ce inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisin ba yana nuna iyakar sunayensa kenan ba abinda hadisin ya ce akwai wasu sunaye 99 na ubangiji wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar ka ce ina da naira 30 ko naira 100 zan yi sadaka da ita wannan ba shi ke nuna iyakarka kenan ba amma dai ka ware wasu kuɗi wanda shi wannan shi ne adadinsu za ka yi sadaka da shi an gane ku to ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman yana faɗar cewa akwai wasu sunaye 99 na ubangiji man ahsaha wanda ya kiyaye ta ai min sha'ani hadhihi al-asma man ahsaha dakhala al-jannah amma ba wai ya ce iyakar su kenan ba akwai 99 a cikin wanda ya kiyaye su ne shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina roƙonka ya ubangiji da dukkan wani sunan da yake naka anzaltahu fi kitabika da ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayanka wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka ko kuma ka bar shi a cikin iliminka na gaibi ka kaɗaiki da sanin sa a cikin iliminka na gaibi kaga kenan ashe akwai wasu sunaye na ubangiji da ubangiji shi ya kaɗaiki da sanin sa da sanin su wanda bai sanar da mu ba kaga kenan ba daidai bane mu ce iya sunayensa 99 akwai sunaye 99 na ubangiji wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna nan ne malamai ainihin kowa ya saki a aljanzamin ko akalar ainihin abinnan dokin iliminsa wajen a zaƙulo waɗannan sunayen daga alƙur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya kowa ya yi bakin ƙoƙarinsa amma wanda ya zo a cikin wannan ruwaya bai inganta ba akwai sunayen da suka zo a ciki wanda ba su inganta cewa sunayen Allah ba ne irin su al-muntakim a wasu sunan Allah al-muntakim to saboda haka waɗannan sunaye na ubangiji inda a ce za ka zaƙulo 99 ɗin a cikin alƙur'ani da sunna sahihiya ka rubuta su a waƙe akwai rubutacciyar waƙa akwai kuma waƙa da ake rerawa ta hanyar kaɗa fiyano ko mandiri to wannan babu tarbiyya babu ladabi a ciki amma inda za ka rera su a waƙe irin waƙoƙi irin su Ali na Mage da muke ji kawai ka sa su a waƙa ka rera su wannan babu wani abu wataƙila ka yi haka ne domin ka iya haramto su ko da yaushe amma ka sa fiyano ka sa ganguna ka sa goge kana musu waƙoƙin shata da ɗan maraya wannan kuma ya ce ruhuwan lahu idan mutum ya karanta idan mutum ya karanta ruhuwan lahu uku daidai yake da ya karanta alƙur'ani wato ruhuwan lahu sau ɗaya sai da san alƙur'ani in ya karanta uku daidai yake da ya karanta alƙur'ani mai girma ya ce annabi ya faɗa haka wai shin wannan maganar gaskiya ce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ta'dilu thulutha alquran qul huwallahu tana daidai da thulutha alquran wato daya bisa na alquran malamai sun fassara wannan da cewa ma'anonin da Al-Qur'ani ya kunsa kaso uku ne. Akwai abin da ya shafi tauhidi, akwai abin da ya shafi al'amru wan nahyi kaza ko barkaza, akwai kuma abin da ya shafi kissoshin annabawa kamar wanda muke karantawa a yanzu. To Al-Qur'an kan duba Allah ta kunsa abin da ya shafi tauhidi, sawan kamar ta kunsa abin da yake sulusi ne na Al-Qur'ani. In an ce ta tana daidai da sulusin Al-Qur'ani, ba wai ana nufin wannan wato ita kadai ta wadace ka gabar karanta Al-Qur'ani ba, ba za ta wadace ka gabar karanta Al-Qur'ani ba, domin kamar ka ce kana da naira dubu wanda za ka sayi abinci kaza da abin sha kaza, wannan naira dubu din ta fuskar kima, ta fuskar kima ka ga daidai take da abinci kaza da kaza. Misali ka ce kana da dubu goma, dubu goma da zai saya maka buhun shinkafa, sai ka ce dubu goma nan daidai take da buhun shinkafa, amma wannan ba shi ke nuna cewa za ta biya maka bukata ko da baka ci mallaki buhun shinkafa ba, ko inda za ka zauna ka ce ka rike dubu goma nan ita ce za ka ci ka sha ba tare da ka sayi abin da kake bukata da ita ba, ka ga ba za ta biya maka bukata ba, sai ka mutu da yunwa. To haka nan ta'dilu sulus al-Qur'an ba yana nufin ta fuskar wasfi ba kamar yadda malamai suke fada, ta'dilu ha ta fuskar min nahiyati al-qadar, la min nahiyati al-wasf, la min nahiyati al-jins, jinsi daban-daban ne, kamar yadda al-Qur'ani ya kunshi umarni da hani, ya kunshi kissoshi na annaba, ya kunshi labaran abin da ya shafi lahira da abin da yake farillar ainihin ka da abin da yake wajibi kai da abin da yake haramun kai, al-Qur'ani ya kunshi wannan. Ba zai yiwu ba dan ka karanta Al-Qur'an ka dauki ruwan nawa kawai ita kadai take karantawa ka san wannan abubuwa, sai ba mutum ainihin ya fada cikin abin da Allah madaukaki sarki zai dora shi a cikin jahannama, dalilin bai san wajibi bai san mustahabi ba, don haka ba a taɓa cewa ka tsaya a kan ruwan nawa kadai ba, ana nufin ta tana daidai da sulusul Qur'ani ta fuskar ta kunshi abin da yake tauhidi ne, wannan shi ne abin da ake nufi. Za ka sai mu bar kalmomin nan domin mu shiga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
Idan ban manta ba jiya Allah madaukakin sarki mun karanta abubuwan da ya faɗa mana dangane da kissar annabi Lut alaihi salam, bayan manzanni sun zo wa annabi Ibrahim sun zo masa da bishara, sannan kuma sun sanar da shi za su je su halaka mutanen annabi Lut saboda abin da suka shahara da shi a lokacin na zai kewa maza da barin abin da Allah ya halatta musu na mata, saban da babu wata al'ummar da ta taɓa saba wa Allah da irin shikafinsu, su ne farkon waɗanda suka fara saba wa Allah da irin wannan aiki, bayan kasancewarsu ba tauhidi tare da su, sannan kuma sun haɗa da wannan mummunan aiki da wannan mummunan ta'ada, shi ne Allah madaukakin sarki ya aika annabi Lut zuwa ga su waɗannan mutane, mun ce mutanen Sodom ko Amoriya wanda suke a yankin Jordan, a yankin Jordan a yanzu. To kuma ga mala'iku sun zo gidan annabi Lut alaihi salam cikin sifa ta mutane, kyawawan mutane, kyawawan samari, bayan sun baro gidan annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi ma sun je masa da irin wannan sifa. Saboda haka ta na annabi Lut hankalinsa ya tashi, domin ya san halin mutanensa, kuma sannan matarsa tana ha'inci duk sanda ta ji labarin wasu baki sun shigo gari waɗanda suke da kyan halitta da kyan jini, tana yin gaggawa ta dai ta gaya wa waɗannan miyagun mutane domin su kawo musu barbaki. To yau ga baki a gidansu, saboda haka ita ta samu abin faɗa, don haka ta garzaya ta gaya musu, sai ga su kuma a guje sun zo suna gaggawa da جاءوا يهرعون إليه، فجاء قومه يهرعون إليه. سيدا 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 دعوة سكذوزا سيدنا جدا النبي لوط عليه السلام النبي لوط يدا أكلن إجيسو يدا أكلن كوليسو so kuma suna cewa sai sun shiga yana jan hankalin su da cewa kada su kunyata shi wadannan bakin sa ne ko kamata su kunyata cikin bakin sa yanzu ba za a samu mutum mai hankali a cikin su ba alaysa minkum rajulun rashid suka ce ai kai dai annabi kai dai duk ka san da muke so saboda ka mu ba ƴaƴan ka muke bukata ba mata kai ka san da muke nema to shine daga karshe dai sai yake cewa law annani bihim quwwata aw a'u ila ruhi shadid ina ma ina da wani karfi dangane da ku ko kuma zai iya fakewa zuwa ga wani hukumi mai karfi wato ko kuma akwai wata kabila da nake da ita wacce za ta iya tsayawa tare da ni guda biyu saboda kasancewarsa shi ba ko ne a garin in ba kuma ta ba annabi Lut da annabi Ibrahim da annabi Lut sun taho ne daga Iraki da annabi Lut ya yi imani da shi sai suka zo hijira daga Iraki suka zo Falastini daga Falastini ne shi kuma annabi Lut aka tura shi zuwa Jordan duk dai a cikin yankin Sham saboda haka shi ba ko ne a garin ba ya da danki sai yake cewa ina ma ni ina da karfi ta fuskar wato a karan kaina ina da karfin da zan iya tsayawa in kara da ku in ga cewa ba ku taɓa bakin nan nawa ba aw awi ila rukunin sharif ko kuma zai iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai karfi yana nufin danginsa da kabilarsa waɗanda za su tsaya sa su ga cewa ba a taɓa shi ba ko ba a taɓa bakinsa ba wato su kiyaye mishi mutuncinsa kaga wannan yana nuna kenan da a ce da mutanensa wataƙila haka ba za ta faru ba ko da ba musulmi ba ne kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ta samun kariya daga babbansa Abu Talib kasancewarsa babban babba a gari ana mutunta shi sannan kuma kabilar Quraysh a kabilar babun nan Banu Hashim a cikin Quraysh kabila ce mai daraja mai mutunci da kusan ita ce tafi kowace kabila tsada da daraja a cikin kabilun Qurayshawa duka don haka wannan ya taimakawa da'awarsa wajen ainihin ya samu kariya ba tare da an kitse masa farmaki ba ba a ya samu damar ci masa zarafi da ci masa mutunci ba sai bayan mutuwar Abu Talib to shi yasa annabi Lut alayhi salam yake cewa aw awi ila rukmin shadid ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu Lut in kana la ya'mi ila rukmin shadid Allah ya ji kan Lut ai ko ya kasance yana fakewa zuwa wato yana da inda zai fake yana da abin fakewa mai karfi rukuni mai karfi wato shi ne ubangiji anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna irin hali na gajiyawar dan adam da ya samu annabi Lut a wannan lokaci annabi Lut a wannan lokaci kada ya manta cewa akwai Allah Allah zai iya tsaya masa kuma ba za su iya taɓa shi ba to ganin abu ya yo kanka ga dangana kai kuma ba ka da karfin da zaka kare shi zaka yi tunanin ina ma wasu suna tare da kai ka kare shi to a wannan dan lokacin sai ya shafa sai ya rakana sai ya faɗi wannan kalma aw awi ila rukmin shadid shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kansa laqad kana ya'wi ila rukmin shadid ai kuwa yana ainihin fakewa zuwa ga rukuni mai karfi wato shi ne ubangiji to tun daga wannan lokacin ba a fara aiko wani annabi ba sai a cikin danginsa tun daga kan annabi Lut ubangiji bai sake aiko da wani annabi ba sai cikin danginsa saboda ya samu wannan abin da yake tunani zai samu to lokacin da wannan mala'iku suka ga hankalin annabi Lut ya tashi ga wasu miyagun da mutane a waje suna ta turaririya kokari suke su shigo shi kuma yana kokarin ya bayar da su kuma shi kadai ne sun fi shi yawa don haka sun fi shi karfi har ma ga shi ya fara sarewa cewa ina ma yana da karfi ko ko akwai wanda za su taimaka masa cikin danginsa sai mala'ikun nan suka so su kwantar masa da hankali sai suka ce da shi qalu ya Lutu inna rusul rabbika suka ce ya Lutu mu manzannin ubangijin ka ne kaga bashara ta farko ke su manzanni ne daga ubangiji sun haka ya san cewa waɗannan mala'iku ne ke tun daga nan zai fara samun mutuwa bishara ta biyu lan yasiru ilayk ba za su iya kaiwa gare ka ba kada ka damu mu ba za su iya cutar da mu ba don mu mala'iku ne mala'ika ya fi ƙarfin wani mutum ya taɓa shi to ko kuma kun ka ga cewa to kai za mu kare kai kuma su tabaka kai ba za su tabaka ba kaga ishara ta biki to kuma daga jin cewa Allah ya turo mala'iku ka san cewa halaka su za to sai kuma su kai masa bishara ta cewa za su za a tsira kan shishi da murshi da iyalansa fa asri bi ahlika bi tuhi min al-layl wa la yalqa minkum ahad illa ra'ata dan ka yi tafiya da iyalanka cikin wani yanki da dare wa la yalqa minkum ahad kada wani ya wuya daga cikin ku illa ra'ata sai dai mata kaga annan bishara ji ce ubangiji a suka yi masa bishara ta farko za a abin nan za a tsere da shi shi da iyalansa bishara ta hukunta ta biyu kuma za a halaka waɗannan mutane masu fasadi a bayan ƙasa sannan kuma bishara ta biyar wanda maganar gaba ɗaya take nunawa cewa yana da wani rukunin shadidin da yake tunanin kamar bayan shi shi ne ubangiji ubangiji zai taimaka masa don haka maganar da mala'ikun nan suka yi mata ta kunshi kamar bishara biyar ne ga Nuhu alaihi salam bishara ta farko su dai mala'iku ne don haka kai yaji cewa zai kunyata game da bakinsa bishara ta biyu su shi kansa ba za su taɓa shi ba zai kubuta daga cutarwarsu bishara ta uku Allah maɗaukakin sarki zai hada ka waɗannan miyagun mutanen waɗanda suka addabi gari bishara ta huɗu Allah zai tsirar da shi da iyalansa bishara ta biyar yana da wanda yake tare da shi mai taimaka masa don haka yana da rukuni mai ƙarfi kaga waɗannan bisharori ne guda biyar wanda maganar waɗannan mala'iku duk ta kunsa Allah ya ce wa la yalqa minkum ahad kada wani ya waiwaya daga cikin ku kubuta cikin dare a wani yanki na dare yanki na dare an ce shine yanki na uku na ƙarshen dare wato sulusi na ƙarshe na uku na dare ya fita da mutanensa kamar yadda Allah ya ce illa ala lutin inna munajjuhum bisahar sahar kun nan shine yankin dare na ƙarshe kusan lokacin asubahi illa imra'atuk sai dai matarka a wata ƙira'ar illa imra'atuk to idan ka ce illa imra'atuk zai zama kenan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl illa imra'atuk ka ɗauki bashi iyalinka cikin dare cikin wani yanki na dare ku fita ga kubar gari amma banda matarka wato ita ba ma sai ka fita da ita ba in kuma ka ce illa imra'atuk ma'ana wa la yalqa minkum ahadun illa imra'atuk kada wani ya yi waiwaye daga cikin ku sai matarka kenan umarni aka ba wa matarsa ita ta yi waiwaye a ba umarni ba ne domin wannan istisna'i ne mun kafa ma'ana salaki din ra'atu ka tantace wato matarka ka za ta waiwaye ka tafi kada wani daga cikin ku ya yi waiwaye amma matarka ka za ta yi innahu musibuha ma asabahu lalle al'amarin yadda yake abinda ya same su zai same ta azabar da Allah zai musu ita ma za ta shafe ta a nan kaga annabi Nuhu ana gaya wa annabi Nuhu alaihi salam cewa matarsa fa ita ma irin su ce domin shi har a lokacin bai sani ba don haka gara a gaya masa shi yasa Allah ya faɗa mana cewa ha'inci suke yi ko abin da aka ce khiyana shi ne ka cuci mutum bai san za ta cuce shi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة نتيجة خيانة أتكن الدين خيانة أتكن أكيدة ومن دعا بنا كتير خيانة شيني وانا باكا إذا تنزل يا أبو أجل سيكا دو أشي شيكي تو تسألوا كتير يفري جاء شيء باكين سنيا دوانا انتن أزاب المتنى to Allah yake gaya masa dan kada ya ga cewa an ce za a tsirar da shi da iyalansa kuma ya ga matarsa ta shiga halaka ce to innahu musibuha ma asaba inna mawidahum as-subh kuma lokacin halaka su shi ne lokacin asubahi wato tsakanin barin ka da gari da halaka su matar da za a samu kamar annabi Lot ya ga ai abin ya dau za a lokaci yanzu sai asuba dan mene ne ba za su halaka yanzu ba ta alaysa subhu qarib asuba ba ku kusa take ba ya ai yanzu ne za ka ga asuba yin tayi duk abin da zai zo ai kusa yake kun du'a tin tri duk abin da zai zo kusa yake saboda haka ubangiji ya yi masa alkawari ko kuma waɗannan mala'iku suka yi masa waɗannan bisharori guda biyar Allah ya ce
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود صلبة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
الله يجي فلما جاء أمرنا يا عند الأمر يزول جعلنا عاليها سافلها سيبة سنجة سمن تيدا ومتسد وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود نكيلس هو الواس نتكو kuma wanda yake mamdod mai bibiyar juna musawwamatan inda rabbika wacce take da alama tun daga wajen ubangijinka wama hiya minal zalimina biba'id wannan gari na annabi Lutu ba ne sai yake da waɗannan azzalumai ba wato ubangiji maɗaukakin sarki sai yake gaya mana abin da ya faru bayan fitar annabi Lutu ba a gaya mana cewa ya fita ɗin ba ba a ce ya fita shi da mutanensa a lokacin da aka ce ba domin wannan ba buƙatar a gaya mana tunda dai an ce ya fita kuma shi yana gama lokacin ya ɗau ba ma ɗau lokaci ka san ya fita ɗin ba haka ba ma sai an kawo maka wannan ba ko ubangiji sai na da wannan annabi Lut alaihi salam ya fita sai ya zama da ya bar gari su kuma waɗannan mutane miyagu waɗanda suke bakin ƙofarsa suna ƙoƙarin su shigo ubangiji ya sa mala'ika ya daki fuskokin su duk suka makance kamar yadda Allah yake cewa wala qadrawa bihim an dayfi fa tamasna a'yunahum fa kayfa kana 'adabi wa nadhir sun nemi su yi lalata da bakinsa sai muka bincike idanuwansu wato ubangiji duk ya makantar da su saboda haka suna nan bakin ƙofa Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'ika jibril ya daki fuskokin su duk sai suka makance saboda haka suka yi tafa gambiya a cikin gari suka ce a ashe mazaɓa ne kuma suka ziyarci Lutu ka ga duk makance to ba su san cewa akwai abin da ya fi wannan ba yana tafi lokaci kawai ake jira falamma ja'a amruna yayin da al'amarin mu ya zo ko dai falamma ja'a amruna ai waqtu tanfidi amrina daman can Allah ya aiko da waɗannan mutane a waɗannan mala'iku cewa su ya umarce su cewa su halaka mutanen annabi Lutu lokaci kaza to yanzu lokacin yayi lokacin zartar da umarnin mu yayi falamma ja'a amruna ko kuma amruna wato lokacin da azaban mu ta zo amruna din yanzu yana nufin azaban mu to lokacin da azaban mu ta zo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya sama saman garin sai ya koma ƙasa wato an ce mala'ika jibril ubangiji ya umarce shi da a ainihin babbako garin madainu lot inda ake ce madainu lot garin garuruwa ne guda hudu daga ciki akwai sadum akwai amoriya da sauransu gaba ɗaya mala'ika ya sanya fiffikensa a ƙasa ya ɓaɓɓako garin da mutanen ciki da kayayyakinsu da dabbobinsu da shuke-shukensu da gine-ginensu sai da aka yi sama da su aka yi ƙoli da su har ma wasu daga cikin malaman tafsiri irin su mujahid suna gaya mana cewa har sai da mala'iku da suke sama ta farko suka riga jin haushin karnukansu da carar zakarunsu na lokacin asubahi saboda haka duk ana bacci ba a san ba mai yake wa kana ba kawai da ya yi sama da su sai aka juyo su kuma sai ƙasa bayan sun yi ƙasa kuma ka san duk abin da yake abin da na gine-gine da waye duk zai rufe su sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim hijaratan min sijjilin mamdud alaiha wa amtarna alaiha sai muka yi musu ruwan duwar wasu na yumɓu wato yumɓun da ke tare da dutse sannan kuma na wuta sannan kuma mai bibiyar juna domin as-sijjil shine hijara min tin kamar yadda Allah ya ce linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin wannan shi yake baka fassarar abin da sijjil da Allah ya faɗa ana hijara ce min tin
wato dutse ne wanda yake hada da yunku, yunkun kuma na wuta, ba yunku na sanyi ba. Sannan musawwamatan inda rabbika, tun daga wajen Ubangiji an yi ma waɗannan duwatsu alama. Wasu malaman tafsiri suka ce an sa wa kowanne sunan wanda zai daka, don haka kowanne dutse akwai mutumin da zai maka. Na shi ne musawwamatan inda rabbika. Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, wannan kissa ko wannan gari, hiya din ya iya koma zuwa ga kissa, ya iya koma zuwa ga mada'in Lut din gaba daya. Wannan gari ba ne sai yake da su azzaliman nan ba, ana nufin Qurayshawa da suke fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hanyar su ce ta zuwa Sham, tunda tsakanin Sham ne da Hijaz, anan abin duk ya faru. Hanyar su ce ta zuwa Sham, tunda Urdun ne. To wannan garin ba ne sai yake da su ba, sannan kuma kissar ba ne sai take da su ba, inda suna kusa da garin za su dinga jin labarin ai wannan gari ga abin da ya taba faruwa a gurin. Don wasu ba masu tarihi suna cewa shi kansa wannan ruwan da ake cewa Dead Sea a yanzu, wannan al-bahrul mayyit, tun daga wannan lokacin ne ya zama mataccen teku. Haka teku ne wanda ba shi da komai a ciki, ba wani abin da za ka amfana da shi a cikin wannan tekun, shi yasa suke kiran shi Dead Sea. Ba kifi, ba wani abin da zaka ce na gwalagwalai ko wasu duwatsu masu tsada a ciki, matacce ne, sai dai in mutum ya shiga shi ma ya mutu, amma ba za ka samu wani abu amfani a cikinsa ba. To a wannan yanki shi wannan ruwan yake. Wasu malaman tarihi suna cewa yana daga cikin asar din ita wannan azaba din da ta sauka, shi yasa wannan tekun ma gaba ɗaya ya mutu shi kansa, har yanzu a macen yake ba ya da rai. To za mu gani Ubangiji ya nuna mu'jizarsa daban-daban a cikin wannan halakarwa da yawa mutanen Annabi Lut. Na farko a babbaki gari da abin da yake cikinsa, a daga shi gaba daya ba tare da na ciki sun san ma me ake ba. Ai wannan sai aiki ne sai Ubangiji, a ce ga gida ma nan dan karami, a ce a samu abin da zai babbako shi a daga shi, kai ba abu ne mai sauki, bare gari gaba daya. Sannan ai sama da su irin wannan daukakawar, kaga wani abu ne shi ba mai ban mamaki. Sannan bayan an kifo da su suka faɗo duk suka halaka, garuruwan da suke makotaka da su kuma ba abin da suka ji, wanda irin wannan gari gaba ɗaya ya faɗo daga ƙololuwa irin wannan, a ce kuma garuruwan da ke makotaka ba su girgiza ba, don haka ya kamata a ce ai sun girgiza su ma abin ya shafe su. To amma su ba abin da ya shafe su, iya waɗannan garuruwan su kawai abin ya shafa, kaga ta ma wannan wata gagarumar mu'jiza ce ta Ubangiji. Sannan ka kamanta ga Annabi Lut da mutanensa, ba su yi nisa ba, tun da tsakanin fitar su da halaka waɗannan, dan shi an ce ya fita da ƙarshen dare, su kuma da asuba, kaga tazarar ba yawa, amma kuma Ubangiji ya tsirar da su a haka. Kaga dukkan waɗannan suna nuna maka wasu manya-manyan mu'ujizozi da Ubangiji ya yi wa Annabi Lut a cikin wannan kisa. To haka Ubangiji ya halaka waɗannan mutane, waɗanda aikin da aka san su da shi shi ne wani mugun aiki, wanda a duniya tun kafuwarta ba a taɓa samun mutane suna yin shi ba sai a kansu. Shi ya sa malamai suka tsaya a kan batun luwaɗi ɗin nan, mutum ya zo wa namiji ɗan uwansa, Allah maɗaukakin sarki da ya tashi maganar luwaɗi ɗin nan, kaga cewa atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alam, yanzu za ku zo wa al-fahishata, ku duba wannan alif da lam da Ubangiji ya sa wa kalmar al-fahisha ɗin, ba a sa alif da lam a ta zina ba, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, kaga cewa kai fahishatan da nakira yazo, amma da aka zo batun luwaɗi sai aka wasafta shi da al-fahisha. Wannan alif da lam din tana nuna maka cewa ita wannan al-fahisha din ta cika wato wata sifa ta kowace irin sifa ta al-fahisha, domin wannan al-din listighraq jinsil fawahish, dukkan wata irin al-fahisha to tabu bayan wannan. Shi yasa Ubangiji ya sa al-fahisha a wajen mutum luwaɗi. shi yasa da yawa daga cikin sahabbai su sayyidina Abubakar Umar ha sayyidina Abubakar Ali Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Abbas da dawa daga cikin irin su Ubay ibn Ka'ab suna ganin luwadi yafi ma zana tsanani saboda na farko ga irin yadda Ubangiji ya sifanta alfahi ya sifanta luwadi da cewa alfahisha ne sannan kuma ya sifanta shi da cewa sako ne da ba a taba yin shi ba sai akan mutanen annabi lu ma sabaqakum biha min ahadin min al'alam sannan aka sifanta waɗanda suke yin wannan aikin alfasha din da cewa su masu israfi ne masu wuce iyaka ne wajen laifi bal antum qawmun musrifun sannan ubangiji ya sifanta su da cewa azzalimaini inna ahliha kanu zalimin inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin ubangiji ya sifanta su da zalunci a wani gurin rabbin surni alal qawmil mufsidin ubangiji ya sifanta su da fasadi sannan zamu ga a wani guri kuma an sifanta su da innahum kanu qawma sau'in mutane ne waɗanda suke miyagu ashe kaga luwadi ba karamin laifi bane shi yasa kusan sahabbai gaba daya babu wanda ya saba akan cewa dan luwadi kashe shi ya kamata kuma babu bambanci tsakanin muhsan da ghairu muhsan tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba kaga zina ana bambancewa tsakanin mai aure da wanda baya da aure ko bai taba aure ba amma banda luwadi wanda duk aka samu yana yi kawai aka kashe shi da wanda yayi da wanda ake yi da shi kamar yadda manzo Allah ya ce iqtulul fa'ila wal maf'ula bihi a kashe mai yi a kashe kuma wanda ake yi da shi sannan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullahi dan Abbas ya la'anci wanda yake yace la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anta uku ajire babu saban Allah da manzo Allah ya la'anci shi sau uku ajire sai luwadi shi yasa sahabbai inda suke sabani to in an kama mai yi yaya za a yi masa ta yaya za a kashe shi din ba maganar a kashe shi ko akan a kashe shi suke ba ta wace hanya za a ba a kashe shi sayyidina Ali ya ce a kone shi lokacin da aka kama wasu a lokacin sayyidina Abubakar annabi ya tara sahabbai ya ce to ya za a yi da shi wani ne aka ba labarin a Khalid ibn al-Walid ya kama shi cewa ga aikin da yake kenan an kafa an samu shaidu aka aiko sayyidina Abubakar to ya za a yi da shi sayyidina Abubakar ya tara sahabbai sayyidina Ali ya ce a kone shi Nabi ya ce aje a Abubakar ya ce aje a kona shi Abdullahi dan Abbas yana ganin aje gurin da yafi ko ina zama koli a garin aje hoshi kuma an tashi je hoshi taka sannan an je hoshi taka a biyo shi da ruwan dutse shi haka Allah ya musu Abdullahi dan Abbas ya ce haka za a yi musu zamu ga a Afghanistan garin da ake cewa Kandahar shi ne ya fi ko ina luwadi wannan garin Kandahar ba lokacin da taliban suka zo sai suka ɗauki tsauran mataki a kan sha'anin luwadi duk da cewa gashi a mazhabar Abu Hanifa horo ya ce a yi saɓanin sauran mazhabobi to su sai suka ga wannan horon ai ya kamata ya kai ga kisa tunda ta'zir ba ya da haddi saboda garin yadda ake cewa ya shahara to a tarihi ma don hatta tsofaffin rubuce-rubuce na tarihin garin abinda ake sifanta garin kenan garin luwadi wato duk wani wanda ya shahara da kudi a garin to yana da yaron da yake yawo da shi a mota su wannan abin alfahari ne a garin to lokacin da taliban suka yi wannan kudin suka kori waɗannan 'yan rigingimun suka kwace garin sai suka gaba abinda za su yi illa su gyara wannan garin haka suka dinga bin waɗannan manya-manyan masu wadatan masu kudin da suke luwadi da yara samari suna kamo su suna kashe su to in suka tashi kisan su a yadda suke yi a nasu fiqhun sai a je a samu wata doguwar ganuwa sai a je a daure shi gindinta sai a turo ganuwar sai ta dande shi kawai shi haka Allah ya musu saboda haka sai a turo ganuwar ta dande shi wasu su abinda suka gani ai da ubangiji ya je ho su gidajen su duk ai danne su suka yi to saboda haka sai a je a rubta masa wani gini ya danne shi har ya mutu to haka suka rika yi manyan ƴan luwaɗi suka dinga guduwa suna tsirewa daga garin dan duk wanda aka samu su kawai kisa suke su ba ma batun wai a magana a ce mutun ya tuba bai daina kawai duk wanda aka san yana yi sai su bi shi a baya gwamnati ta kafu to sai da ainihin waɗannan Amerika suka zo suka kawo wannan rikici shine kuma suka dinga dawo to amma har zuwa yanzu da yake yankin Kandahar din da yana hannun ƴan Taliban din kusan abubuwan duk yanzu sun yi sauki akan yadda da suke to wannan mummunar ta'ada ce wato liwaɗi shi yafi komai muni a cikin saban babu saban Allah da aka yi wa mutane rududdugu a kansa in ka ɗauki shirka sai liwaɗi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya musu irin wannan halakarwar to amma abin takaici sai ka samu musulmi amma yana da wannan halin musulmi har ma kuma a dinga kurara abin wai ka ji ana cewa wai alhaji yana cinikin daimon wai sana'arsa kenan shi wannan duwadu shi ne cinikin daimon sannan ka ji ana gaya masa cewa ai in yana yin wannan to maza ba za su fi ƙarfinsa ba ko ina ne za a fafata da shi wai zai zama shi ne a saman maza ba za su zama a saman shi ba ka duba yadda shedan yake wa mutane hudu laifin da Ubangiji ya tumbiki al'umma gaba ɗaya saboda shi shi ne kuma wani musulmi yake alfahari da shi har ma yake ganin wai wata hanya ce ta samun ɗaukaka saboda fitsara da kuma yadda shedan ya musu hudu ba to babu shakka wannan wata cuta ce da duk sanda ta shiga cikin al'umma wajibi ne a fito a yake ta kuma babu shakka a cikin al'umman nan tamu akwai tattuna nan da dama musamman cikin waɗanda ake ganin su manya ne su suka fi kowa irin wannan saboda an haɗa musu shi da lamarin tsafi ana cewa in an musu tsafi kuma sai suna wannan in suna so su yi galaba akan maza in ba haka ba to maza za su yi galaba akan su babu shakka duk wanda yake yin wannan in bai gamu da wulakanci a nan duniya ba Ubangiji bai jefe shi da cutar AIDS ba yanzu a cikin ƙididdiga da aka samu 90 cikin masu cutar AIDS 90 cikin 100 to kuma suna wannan aikin